بسم الله الرحمن الرحيم نعم
توكيتك نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تكرمت وننزل
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى يومنا السبت يومنا السبت 24 ga watan رمضان هجرة 1444 wanda ya daidai da 15 ga watan hudu miladiya 2023 kuma insha Allah mun dawo domin daurawa kan tafsirin alqur'ani mai tsarki da muke gabatarwa a wannan wuri jiya mun kwana karshen aya ta 81 fadin ubangiji wa qul ja'al haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa yau kuma da taimakon Allah zamu tashi akan aya ta 82 muna roƙon agajin ubangiji subhanahu wataala cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani ubangiji yana cewa bismillahir rahmanir rahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin lalle mun saukar wato daga cikin alqur'ani ma huwa shifaa'un abin da yake waraka ne daga bata wa rahmatun lil mu'minin kuma jin kai ne ga mu'minai ubangiji subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani waraka ne a cuta wadda take ta itikadi domin yana warkar da cutar zuciya wato ya wanke ta ya raba ta da wato itikadi na shirka wato ya zama zuciya ta kade ta Allah subhanahu wataala sannan har yanzu alqur'ani a waraka ne ga cututtukan da suke cikin jikin dan adam alqur'ani yana magani wato na cutar da ake kallo da wadda ba ake kallanta cuta ta itikadi wato rashin yadda da kaddara rashin sanin girman ubangiji subhanahu wataala cuta ta damuwa da rashin tawakkali alqur'ani yana maganinta domin duk wanda ya imani da alqur'ani zai yadda da kaddara kuma zai dogara ga Allah duk abin da ya same shi ya san Allah ne a mai dadi ne ko mai daci abin da tada hankali ne ko abu ne na faranta rai ya san daga Allah yake idan ya shiga cikin tsanani ya san Allah ne in ya shiga cikin walwala ya san Allah ne to kaga dalilin zuwan alqur'ani ya sa dan adam zai samu waraka wato daga cikin wannan cututtuka na batini sannan har yanzu cututtuka na zahiri cututtuka na jiki ana amfani da alqur'ani wato wajen warkar da su musamman ta hanyar ruqiyya ta hanyar ruqiyya za a karanta ciwon da yake cikin jikin dan adam ciwo ne na jinnu ko kuma ciwo ne wanda wasu kwayoyin cuta suka sabbaba duk alqur'ani yana maganin su saboda haka shi alqur'ani kadan din sa da mai yawan sa wato waraka ce daga cikin cututtuka wanda ake kallon su a zahiri wato saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo dan gane da falalan suratul fatiha mutum ya karanta fatiha kafa 10 tana iya maganin kowane irin ciwo ciwo ne na jinnu ko kuma ciwo ne na jiki ciwon da ya shafi ciki ko wanda ya shafi kai ko wanda ya shafi gabbai dukka in ka karanta fatiha kafa 10 ka tofa da yawu ka shafa a wannan wurin da izinin Allah Allah zai baka waraka ko ka tofa a ruwa idan ciwo ya shafi cikin ciki a sha Allah madaukakin sarki zai ba da waraka a kai yadda da cewa alqur'ani zai warkar da kai shine in ka karanta alqur'ani akan ciwo ka tofa ka sha zaka samu waraka a kai ko ka tofa a ruwa ka sha ko ka tofa a wurin da ciwon yake damun ka da yaddar Allah zaka samu waraka take sannan har yanzu alqur'ani yana maganin wato dabi'u munana dabi'u abin zargi alqur'ani yana maganin su kamar girman kai kamar jije da kai kamar riya kamar san duniya kamar kwadayi kamar rowa kamar mungun hali kamar hasada kamar wato kiyayya da kwafe da sauransu domin alqur'ani wato ya ginu akan tauhidi ne da kuma wato dalilai da suke nuna kadaitakar Allah subhanahu wataala kenan in kala zumci alqur'ani wato Allah madaukakin sarki zai baka waraka a cututtuka da yawa wanda suke wato rusa wato kamala na dan adam sannan har yanzu ce alqur'ani wato yana tarbiyantar da mutum akan kyawawan dabi'u abinda malaman tafsiri suka tafi akai a hadisin da manzon Allah yake cewa kus min alqur'ani ma shi'ita lima shi'ita ka rika daga alqur'ani kowane abu kake so ka rika zai maka maganin kowace irin matsala da ka karanta shi a kayinta kenan har matsalan da ya shafi talauci wato har matsalan da ya shafi wato rashin kewa wato duk alqur'ani zai yi maganin ta sannan har yanzu ya zo a cikin hadisi manzon Allah yake cewa man lam yastafshi bil qur'ani la shafahu lahu duk mutumin da wato bai yadda alqur'ani zai warkar da shi ba kada Allah ya sa ya warke duk wanda bai yadda alqur'ani zai warkar da shi daga ciwon sa ba to kada Allah ya sa ya warke saboda haka abinda dai malamai suke bayani akai a jumlatance shine shi alqur'ani wato yana warkar yana wato maganin cututtuka kaman wato suratul fatiha da kuma ayoyi na waraka irin su ayatul kursi irin su amanar rasulu irin su falaq da nasi irin su suratul baqara duk suna magunguna wannan a fili ne hadisai ingantattu sun tabbatar da wannan kuma malamai sun yi tajriba wato sun jarraba ayoyi da yawa daga cikin alqur'ani sun yi maganin matsaloli da yawa wato na rayuwar dan adam saboda haka alqur'ani yan uwa waraka ne idan mun riki alqur'ani hakika mun riki waraka wadda take za ta yi mana maganin cututtuka na boye da cututtuka wanda suke wato na sarari Allah ya ce wala yazidu zalimina illa khasara amma su azzalimai sune kafirai su kan alqur'ani bai ya kara musu komi wato sai dai asara saboda sun kafircewa alqur'ani na'am
wa idza an'amna 'alal insani arda wa nahi bi jadibi
na'am
wa idza masarru kana yusa
ubangiji yace wa idza an'amna 'alal insani idan muka yi wa wato mutun ni'ima ana nufin kafiri Allah madaukakin sarki ya ba ma kafiri ni'ima ta dukiya ya ba shi ni'ima ta lafiya ya ba shi ni'ima ta mulki ya ba shi ni'ima ta yaya Allah ya ce a araba sai ya kauda kai ya yi butulci ya ki mana godiya ya kauda kai gabanin gode mana wato wani abi janibihi sai yana tafiya yana takama yana murɗe wuyansa wato yana jiji da kai yana wato mai girman kai zai murɗe kansa shine sana'itufahu zai karkatar da kansa wato yana tafiya kai kace ya hade da ciwon sankarau ne alhali ko ba sankarau bane girman kai ne mutabaktira yana mai girman kai wato Allah ya ce amma duk da haka wa idza masahu sharru in ko muka dandana masa rashin lafiya ko muka dandana masa wato talauci kana ya kusa sai ga yana dibe kauna wato yana dibe kauna kamar ba zai tashi ba in ya hada rashin lafiya yanzu aka je yana ce wato jikin nan namu da sai da hali yayi jikin nan namu da sai da hali yayi amma ya manta jiya da Allah ya bashi lafiya kuma wato sai yana girman kai ya gode wa Allah da ni'imar da Allah ya bashi yayi imani yayi wa Allah bauta sai ya ki wato sai ya kama kafirci shi yasa Allah ya ce amma wa idza masahu sharru idan kuma muka dandana masa sharri shine abin ki shine ma'anar sharri ma'ana alfaqar wa shidda muka rike lafiyar muka hana shi lafiyar ko kuma muka rike walwalar tasa muka hana shi Allah ya kada masa talauci wato kane usa sai ya zama wato yana mai ɗebe kauna gaba da rahamar Ubangiji. Allah ya ce kul ka ce musu
kullun ya'malu ala sha'ilati rabbukum a'lamu biman huwa ahdi sabila.
Allah ya ce kul ka ce musu kullum mu da ku, aka ce manzon Allah ya gaya musu a kafirai da shi da sahabbansa ko da muminai wato da su kafirai, kowa yaje ya amalu ala shakilati, yaje ya ta aiki akan hanyarsa. Mana kenan babu wani daidaita, babu sulhu tsakani kenan. Ku kuje ku yi ta kafircin ku, mun kuma za mu je mu ta musuluncin mu. Manzon Allah ya ce farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, kowa yaje ya tafi akan hanyar da yake kai. Allah madaukakin sarki shi yafi sanin waye yake kan hanyar shari'a, wato fayusibuhu zai ba shi lada. Na'am.
Wa yasalunaka 'anir ruh wa ar-ruhu min rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila.
Allah ya ce wa yasalunaka 'anir ruh, wato suna su Yahudawa suna tambayan ka ya Muhammadu 'anir ruh, game da wato ruhi shine wato rayi, shine alladhi yahya bihil badan, wato abinda ake raya gangar jiki da shi shine wato ruhi. Suna tambayan ka wato game da ruhi. Allah ya ce kul ka ce musu ar-ruhu shi rai min amri rabbi, yana daga cikin lamarin Ubangiji, na ma'ana sanin rai, sanin ruhi. Tunda ai rai wani abu ne wanda ba a kallansa, saboda haka babu wanda ya san rai, ya san ina rai yake sai Allah madaukakin sarki. Sun yi tambaya wa manzon Allah ne wai saboda kurewa, haka suke irin wannan, yi masa irin wannan ta'annutin. Shine Allah ya ce masa ka ce musu ar-ruhu min amri rabbi, rai saninsa wato yana daga cikin ilimin Ubangiji na. La ta'lamunahu, cewa ni ban san shi ba. An ce wannan a dalilin saukarsa a hadisi ya tabbata daga Abdullah bin Abbas, cewa wata rana Qurayshawa suka taru. Akwai maganganun malaman tafsiri akan wannan aya, akan asbabun nuzul dinta, dalilin saukata. Akwai wanda suka ce Abdullah bin Mas'ud yace wata rana muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wata gona a Madina. Manzon Allah ya rike wani itacen kututun, itacen dibino, tankar dibino, wato yana dogarata, an kare tsinin, an kare bayan, ya da rike ta kai yana dogarata. Yace muna tafiya a cikin wata gona, sai ga wasu Yahudawa sun zo wucewa. Wato sai wani daga cikin Yahudawan sai yace ga Muhammadu nan, ku tambaye shi, ku ce masa menene ruhi, menene rai, ku tambaye shi labarin rai. Sai wani a cikin sai yace me dalilin da yasa za ku tambaye shi dalilin rai? Sai ɗaya yace ku dai tambaye shi, mun ku ji me zai ce, ku tambaye shi game da rai, ku ji me zai ce. Sai ɗaya yace to kun sani fa, zai iya gaya muku muka abin da hankalin ku zai tashi. Saboda haka ni ina ganin ku kyale shi mutumin nan, ya wuce abinsa, mu ma mu wuce. Sai wani ce ku dai tambaye shi dai labarin ruhi, shine sai suka tambaye shi. Wannan riwaya ɗaya kenan, riwayar wato Abdullah bin Mas'ud. Sannan wannan riwaya da zamu karanta, wanda shi mai jalalin ya kawo a cikin littafinsa, ita riwayan Abdullah bin Abbas ne. Yake cewa wata rana Qurayshawa suka taro, da suka haɗu suka ce inna Muhammadan da sha'afina bil amanati wa sirri, Muhammadun nan ya tashi a cikinmu, mutum ne mai amana, mutum ne mai gaskiya. Wa mattahamnahu bi kadhibin, tunda muke a Makka ba mu taba tuhumarsa da ƙarya ba. Wa qad idda amada, to yanzu ga kuma Muhammadu ya tsinci kansa a cikin wani yanayi, ya zo da wani abu sabo bako wanda hankalin mutane duk ya tashi a kansa, ya zo yana da'awar abin da yake da'awa, cewa wai Allah ya aiko shi annabi, ya aiko shi manzo, Allah ya nada shi annabta kuma ya aiko shi manzo. Fab'asu nafaran ila al-yahudi bil madina, saboda haka suka yi mintin suka ce a turo waɗansu mutane daga cikin Yahudawan Madina. Was'aluhum anhu, sai su masa tambayoyi. Fa innahum ahlu kitabin, ai su wayannan mutanen Makka da suke faɗan wannan magana, Qurayshawa ne a Makka suka yi mintin, suka ce to gashi halin da Muhammadu ya tashi a cikinmu, shi mai gaskiya ne, mai amana ne, kowa ya sani, kowa ya shaida. To amma ya zo da wani abu kuma sabo wanda ya kada hankalin mutane. Saboda haka ya kamata mu aikawa tunda yanzu magana yake na littafi Allah ya bashi littafi ya nada shi manzo to mu je mu magana da mutanen da suke da littafi a hannunsu su su zo su bincike shi su jarraba shi domin su gano gaskiyar abin da yake da'awa abin da yake iddai cewa shi manzo ne shine suka ce za a aikawa Yahudawan Madina tunda su mutane ne wanda yake akwai littafi a hannunsu suna da Taura ga nasaran Madina suna da Taura da Injila a hannunsu saboda haka sai suka aika jama'a gurin su suka ce musu muna so ku zo Makka ku tambayi Muhammadu abubuwa idan ya amsa muku gaba daya bayan suka ku zo ku tambaye shi mu muna so mu samu waraka daga gurin ku cewa tabbacece shi din manzo ne ko kuma a'a abin da yake dai fada wani abu ne ya same shi domin da yawa daga ciki suna ga kamar ko ya samu tabuwar hankali ne saboda ya zo da wani labari wanda hankali ba zai dauka ba Makka da ta shahara ta sabu da bautar gumaka akwai manyan gumaka sama da 360 wanda duk sun yadda cewa wadannan alloli ne a ce du a daina wannan bautar a koma ana bautar Allah guda daya to wannan abu ne wanda sai ga zai yi wahala a ce an samu wannan juyin halin a Makka a lokaci kankani to shi yasa da suka je suka ga mutanen Makka sai su mutanen Makka ai mutanen Madina sai suka zabi wadansu daga cikin malaman su na Yahuda wanda suka wato ke da ilimi a littafin At-Taura sun san akwai abin da Allah ya bar shi shi ne kadai ya san shi sun san kuma abin da Allah zai iya sanarwa a manzansa makusancinsa da kuma abin da ba zai sanar masa ba saboda haka suka ce to a zo a yi wa manzan Allah tambayoyi guda uku yana daga cikin abin da suka ce su wa'annan cewa mutanen Makka su taho su zo su tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan nan guda uku ba biyo su suka yi ba da suka je suka ga musu ga damuwar su sai malaman su ne Yahuda suka ce to ku je ku yi masa tambayoyi guda uku idan ya amsa muku duka to ba Annabi bane idan kuma yace dube san amsa su ba to nan ma ba Annabi bane amma in ya amsa muku biyu eh kuma yace bai sani ba to lalle manzo ne dan mu haka mu gani a cikin littafin At-Taura manzan in yazo zai ba da amsa a wa'annan mas'aloli guda uku zai amsa guda biyu ɗaya ko zai bar sanin su ga Allah to sai suka ce su zo su tambaye shi in ya amsa gaba daya to su rabu da shi ba manzo bane in ya ce dube san amsa ba to nan ma dai ba manzan bane amma in ya ba su amsar guda biyu ɗaya bai samu amsa ba ya jingina ubangijinsa to wannan kan manzo ne to suka ce masa saluhu an salasati ashiya ku tambaye shi amsa guda uku tambaya guda uku fa in ajaba min kulliha in ya amsa duka wato awlam yajib an shay'in minha ko kuma bai amsa ko da ya ba fa laysa binabiyin ba annabi bane wa in ajaba an isnaini amma in ya amsa muku biyu walam yajib an wahidin fa huwa nabiyun bai amsa daya ba to annabi ne saboda haka fasaluhu an fitiyatin ku tambaye shi labarin wadansu samari faqalu fi zaman awwal ma kana amruhum wanda suka bata a wani dadaddan zamani a baya can menene labarin su wayannan samarin meye labarin su mun gane ko so ne samarin nan na kogo ashabul kafi so tambayi manzon Allah Allah kuma da ya tayi kwato kan sai saukar masa surar wa gaba daya saboda an taba masa masoyin sa wannan ita ce alaka da kullum wato mai karanta alqur'ani yake fahimta alaka tsakanin manzon Allah da ubangiji idan aka taba mutuncin manzon Allah bai ya magana Allah sai ya fada a madadin sa kullun in sun masa abu shi sai ya hakuri shi yasa mu Allah yake ce masa laukun tafazzan galizal qalbi da kai mai kin mutane ne mai kaushin hali lan faddu min hawli da duk mutane za su watsi su barka amma manzon Allah mai saukin hali ne shi yasa hatta kafiran wato suke masa abin da suke so saboda irin saukin halinsa indai shi ka taba to zai maka hakuri
to amma kuma Allah fa ba zai hakuri ba kana taba shi Allah kuma zai magana haka kuma in ka taba Allah manzon Allah bai hakuri duk inda kake so kaga hakurin sa kar ka taba Allah kana taba Allah to nan kuma za ka ga shi kuma hankalinsa zai tashi nan ko ba sani ba sabo to wannan shine alaka su kullun za ka ga Allah yana lalashin sa in an taba Allah hankalinsa in ya tashi sai Allah kuma ya lalashe shi Allah ya lalashe shi a saukar masa da ayoyi wanda za a lalashe shi da su in kuma suka taba shi sai Allah kuma ya saukar da wasu ayoyi masu nauyi masu karfi wanda zaka je musulmin ma suna tayar masa da hankali balle kafiri saboda haka suka tambaye shi labarin wayannan samari matasa waɗanda suka gudu da addinin su a lokacin sarki kafiri ne suna karkashin wani sarkin da ya tirsasa mutu mai suna daka ya nusu akan bautar gumaka suka ki ya nemi hallaka su suka gudu suka je suka shiga kogo suka roki Allah ya sa wannan kogon ya zama musu wato wani kariya inda ya zauna su ta bautar Allah to nan Allah ya karɓi ransa a wannan kogon to waɗannan samarin da tsirsar ta zo a cikin ake ce musu ashabul kafi sai Yahudawa sun ga labarin su a cikin littafin suka ce to annabin da zai zo a ƙarshen zamani zai iya bayanin idan ku ya ce bai san labarin su to ba annabi bane sannan suka sake ce masa wato cewa waɗannan yaran suna da labari na ban mamaki sannan su tambaye shi game da an rajulin balaga sharqil ardi wa garbiha ma kabaruhu wani mutum da yayi wata doguwar tafiya tun daga mafudan rana har zuwa mafadan rana su tambaye shi labarin sa in ya ba su amsa to shi ma annabi ne shine zulkarnaini wanda labarin Allah ya ce wayas'alunaka an zulkarnai Allah ya ce qul sa'atlu minhu dhikra ko da sannan zan ba ku labari zulkarnai wanda aka ce shi yaje yayi katanga mai karfi ya tare ya jujo ma jujuya hana su shigo a cikin duniya wanda har Allah yake cewa yana cewa da ya gama ginin yace iza jaa wa'du rabbi ja'alaha dakkan wa kana wa'du rabbi haqqan idan lokacin da umarnin ubangiji yazo na cewa ya jujuwa ma jujuya za su shigo cikin duniyan nan Allah zai sanya wannan katangar ta zama diddigaggiya alƙawarin ubangiji na cewa ya jujuwa ma jujuya za su shigo a ƙarshen zamani yace gaskiya ne to yace su tambaye shi labarin zarkarnai ne wasannan kuma na uku su tambaye shi labarin rai wa an ruh su tambaye shi labarin rai mun gane ko yawa kaga yan ashabul kafin ne kurin alqurani bai zo da shi kan suna tambayen ka ba ko labari kuma aka bashi inna ashabul kafi warraqimi Allah ya ce kanu min atina ajaban lalle ashabul kafi da arraqim arraqim din wadansu malaman suka ce Allah da aka rubuta sunayen su da shekarun su yake manna a kogon shine raqim din wasu suka ce a kogon da suka kuyan nan shine raqim din Allah ya ce kanu min atina ajaban suna daga cikin ayoyin mu na ban mamaki idan mun shigo in Allah sa mun samu gabar shigowa cikin ashabul kafi za mu ga labarin su da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya aika masa sahabban sannan guda hudu suka zo bakin kogon sa kwankwasa karen ya taso da haushi da ya gansu ya kada kai ya nuna musu shigo kogon suka shigo suka yi sallama Allah ya farkar da su suka ce manzon Allah ne ya aika su gunsu suka tashi suka tambaye manzon Allah suka yi imani da shi suka yi sallama da su suka ce sun je su gaida manzon Allah shi manzon Allah ce an zuwa ce yana gaishe su sai kuma suka kwance su saboda haka wayannan sune ashabul kafi sannan amma dangane da re da kuma dangane da zulkarnai Allah sai kawo sigar a sigar tambaya yace wayas'alunaka an zulkarnai suna tambayen ka labarin zulkarnai Allah ya ce kursatulu min zikran da sanu zan ba ku labarin sa sannan ga kuma re wayas'alunaka an ruhi suna tambayen ka labarin rai Allah ya ce kulkace musu ar-ruhu min amri rabbi lamarin sanin rai yaya rai yake a ina rai yake a jikin gangan mutum to yana daga cikin wato ilimin ubangiji domin a jikin dan adam baka saka ce ga inda rai yake ba yawa baka saka ce ga inda rai yake ba shi yasa mala'ikan mutuwa in yazo wato hadisi sai yace yana jawo rai tun daga jikin dan yatsa na kafa daga nan zai fara jawo ran mutum lokacin da zai karbi ran mutum ya jawo shi zuwa idan kafa ya bar mutumin ya huta in ya sake jawo shi zuwa gwiwa ya bar mutumin ya huta in ya jawo shi kunkumi ya bar mutumin ya huta haka da haka har kuma ya fitar da shi idan kenan mumini ne yawa idan mumini ne haka ake karbar ran a hankali hankali yana hutawa amma idan kafiri ne wato cewa ake a kafirin fito da ran da kanka ran zai baje a cikin gaggar jiki ba zai fita ba amma hakan nan za a kama shi a fusgo shi shine wannan zai yati garkan mala'ikun da suke fincika rai a cikin kafiri garkan wato da karfi su fincike shi to shine wa'annan mutane da suka je bayan sun dawo Madina sai suka je suka samu manzon Allah fa sa'alun nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye suka ce masa wato mun zo ne mai maka tambaya fa kala sai manzon Allah ya ce ukubirukum bima sa'altum gadan daga zuwan su daga sai rasulullahi mun zo mai muku tambaya ne kafin su bari tambayar manzon Allah sai ya ce musu zan ba ku labari da abin da kuka je kuka tambayi mutanen Makka jiya ai mutanen Madina jiya mun gane ku sai fara nuna musu wato mu'jiza irin ta annabta Allah madaukakin sarki ya ba shi labari tun suna Makka tun suna Makka wasu malama suka ce tun daga mitin din su ma a Makka kafin su tafi Madina wasu suka ce tun suna Madina tun bayan sun gama tattaunawa su da mutanen Madina kafin su tafi Allah ya ba shi labari ga abin da ya faru saboda haka daga zuwa suka ce Rasulullahi mun zo da wasu ƴan tambayoyi ne sai ce a ku shiru ma zan ba ku labarin abin da kuka tambayo a gurin wato ahlul yahudawan Madina shine walam yaqul insha Allah amma malamai suka ce bai ce in Allah ya yarda ba kun ga wannan ita ce ake cewa dan adamtaka shi yasa manzo Allah sai yake cewa nema mutun ne kamar ku saboda kawai lokacin dan adamtaka ta kan shigo amma akan harkar isar da sakon ubangiji akan harkar abin da ya shafi annabtarsa da manzancinsa a wannan Allah ya kiyaye shi to amma wannan din saboda karantar da mu darasi ne cewa kada mutun ya ce zan yi abu sai in ya ce in Allah ya yarda shi yasa Allah yake fara cikin suratul kahfi wala taqulanna inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah kar ka ce gobe zan yi abu sai Allah ya ga dama to shine wato da yace zai ba su labari saboda haka sai wahayin sai yake zuwa yana jira Allah saukar masa da labarin tunda ai bai da labarin bai da labarin wayannan samari bai da labarin zarkar ne balle labarin rai yace ku zo zan ba ku labarin gobe to wahayi sai yake zo sai da aka yi kwana 12 wahayi bai sauka ba manzon Allah ran sai ya baci ya zama kuma kafirai suna ta tsangwama ai Muhammad ya mana ƙarya yace zai ba mu labari tun je har yau jiyan bata zo ba suna dariya suna izgili waɗansu malaman suka ce sai da wahayin ya kwana 15 wasu ma suka ce kwana 40 kaga Allah ya jarraba shi mutanen Makka suna cewa wa'adana Muhammadun gadan Muhammad ya mana alƙawari ya ce jiya gashi yau har yau jiyan bata yi ba wa kad asbana la yukbiruna bi shay'in gari ya waye har yanzu bai ce mana komai ba kuma duk wani garin ya waye bai ce mana komai ba gashi ana ta kwanaki har yanzu bai ce mana komai ba hata hazina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min mukhsil wahayi manzon Allah har sai da ya bakin ciki wajen jinkirin rashin zuwan wahayi wa shaqqa alaihi wannan abin ya kuntata masa ransa sannan kuma malai yace wa shaqqa alaihi ma yaqulu ahlu makka maganganun mutanen makka kuma duk suka dame shi daga baya summa nazala jibrilu alaihi salam sai malaika jibrilu sai ya sauka da ayar da aka kwabe shi aka ce masa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an insha Allah daga yau kada ka sake cewa a wani abu zan yi sai in kace in Allah ya yarda sannan Allah madaukakin sarki dan gani da wayannan samarin sai aka saukar masa wahayin Allah ya ce am hasibta anna ashabal kafi wa raqim kanu min ayatina ajaban is awal fitatu ila al kafi sai aka masa labarin kwacho kuma aka bashi sannan kuma sai aka bashi labarin fi man balagal mashriq wal maghrib, mutumin da yaje mafudar rana kuma hay da ya sadu da mafadar rana shine zulkarnai. Allah ya ce wa salunaka an zulkarnai. Sanan dan gani da wannan ruhi kuma sai Allah ya sauka masa da wannan aya da Allah rama karanta mana wa yasalunaka an ruhi. To kaga wayancan duk an ba su labarin tambayoyi guda biyu an ba da amsa, amma na uku sai aka ba da amsa amma amsar da kuma mutum bai isa wani bayani ba sai dai ya fada ku dan Allah cewa yayi wato qulir ruhu min amru rabbi, kace musu ar-ruhu laikan ilimin sa yana gurin ubangiji na, shi ba wani karin bayani a kai, amma wayancan Allah ba shi labarin su. Wannan an ce shine wato dalilin saukar wannan aya. Ubangiji yake cewa wa yasalunaka an ruhi, suna tambayan ka labarin rai, wato wanda Allah yake raya gangar jiki da shi. Ulkace musu ar-ruhu rai min amri rabbi, sanin sa yana daga cikin ilimin ubangiji na. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, lallai wato bamu ba su ilimi ba, bamu ba su wani abu daga cikin ilimi ba illa qalila. Domin an ce lokacin da mutanen Makka suka je suka samu wannan Yahudawan suka yi musu magana, Yahudawan sai da suka yi musu irin gwada kan nan, suka ce a ai mu muna da ilimi da yawa, inda su yanzu mutanen Makka ai mushrikai ne, ba su da ilimi, tunda ba su da littafin sama, ba su da littafi da Allah ya saukar. To kaga su kurin sun gina zamantakewarsu ne akan bautar gunki da kuma tatsuniyoyi da al'adu. To su amma Yahudawa suna da littafi, suna da shiriya ta wajen Allah, duk da yake an cika ta da kare-kare. To shi yasa suke ce musu ai mu mutane muna da ilimi, domin Allah ba mu littafin At-Taura, ai muna da ilimi. Shine sai Allah yake ce musu wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan, in ka hada ilimin da muka baku ko muka ba Annabi Musa da kuma wanda muka saka a cikin littafin At-Taura, in ka auna shi da ilimin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ilimin da aka sa cikin Al-Qur'ani, wato na kun dan kadan ne. Ko kuma Allah ya ce ilimin da muka baku in kun hada shi da ilimin Allah, na kun ai dan kadan ne. Wato in ka auna shi da ilimin Allah, Allah ya ce wal in shita
wal shina la nadhhaban nabil ladhi awaina ilayka thumma la tajidu laka bihi alaina wajida.
Na'am. Ubangiji ya ce wala in shi'ina, wallahi in mun ga dama, la nashabanna bil ladhi awhayna ilayka, sai mu dauki abin da muka baka wayin, sai mu tafiye da shi Al-Qur'anin nan, sai mu shafe shi a kirjinka, mu shafe shi a cikin littattafan da aka rubuta din ma. Allah ya ce mun ga dama, sai mu maka haka, summa la tajidu laka bihi alaina wakila, ba kuma zaka samu wani wakili wanda zai dawo maka wato da wannan Al-Qur'anin ba. Ubangiji ya faɗi wannan wato dan yayi nuna girman baiwar da Ubangiji ya yi wa manzon Allah sallam na bashi Al-Qur'ani a cikin kirjinsa, da kuma girman baiwar da Allah ya yi wa dan Adam, wanda duk Allah ya hore masa Al-Qur'ani sukutum ko kuma wasu daga cikin surorin Al-Qur'ani Allah ya sa ka haddace, to wannan ba karamar baiwa bane Allah ya maka, kuma Allah ya bar maka wannan abin a cikin zuciyarka. Kuma surar nan, wannan abin da ka haddata, komai gajarcin surar da ka haddata, ko a ce kai yanzu baka haddace komai a kirjinka ba sai suratul Fatiha da inna atina, ko suratul Fatiha da qul huwallahu a ce shi, to ya kamata wato kaji Allah ya maka babbar baiwa, balle kuma wanda Allah ba shi wani kaso mai gwabi na Al-Qur'ani, ko kuma wanda Allah ba shi wato haddan Al-Qur'anin gaba daya. Kaga wannan ya nuna wato girman baiwa da Ubangiji subhanahu wataala wato yayi wa mutum. Saboda haka sai a cikin wannan ayan malamai suka fahimci cewa to Allah yana jan kunni, kada mutum ya yarda Allah ya bashi Al-Qur'ani kuma ya sakaci da shi. Allah ya baka Al-Qur'ani, ka haddace suratul Fatiha kuma kai sakaci da ita, ka haddace suratul Fatiha sab'un minal masani wal Qur'anil azim, kuma ashe Allah ya zabe ka, ya girmama ka, da yasa har Allah ya sa maka suratul Fatiha a cikin kirjinka. Saboda haka wato akwai tsorotarwa game da mutumin da ya haddace wani abu na Al-Qur'ani kuma ya rika sakaci da shi. Malamin yake cewa wal ma'ana, abinda dai ake nufi, hafizu alal amali bil Qur'ani, ya ku mutanen da Allah ya baku, kuka haddace Al-Qur'ani ko wani abu daga cikin Al-Qur'ani, to lalle ku kiyaye wajen aiki da Al-Qur'anin nan, wa hazaru min at-tafariti fihi, ku kiyaye sakaci a ce ka haddace wasu surori daga cikin surorin Al-Qur'ani, kuma wato ya zama wato kayi wasa da shi, wato kana kutsawa cikin sabawa Allah kamar baka haddace komai na Al-Qur'ani a cikin ranka ba. Yake cewa fa innana qadiruna ala izhabi min sudurikum wa masahifikum, Allah yana gaya mana cewa Ubangiji fa yana da iko in ga dama ya shafe wannan haddar ta Al-Qur'anin a cikin kirjinmu da kuma wato cikin wato takaddunmu da muke buɗa muke karanta na Al-Qur'ani. Walakin ibqa'uhu rahmatun bikum, amma Allah ya bar maka Al-Qur'anin har ka mutu da shi, to wannan jin kai ne da rahama wato daga wajen Ubangiji. A ce Allah ya sa ka haddace Al-Qur'ani kuma Allah ya bar maka wannan abin da ka haddace har ka mutu da shi, to kaga wannan ba karamin wato rahama bane. Shi yasa Allah ya ce Annabi sallam, wato inda mun ga dama da sai mun shafi Al-Qur'anin, wato mu shafi abin da muka yi maka wahayi, sannan ba za ka samu wani wakili wanda kuma wato zai dawo maka da shi ba, sai dai mun bar maka shi rahmatan min rabbika, jin kai ne daga wajen Ubangijinka. Inna fadlahu kana alayka kabira, lalle falalan Ubangiji gare ka ya Muhammadu wato mai girma ne, domin ya saukar maka Al-Qur'ani kuma ya baka maqaman mahmudan wato da wasu daga cikin wato falaloli. Na'am.
Kulla aini jitamatin linzu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha al-Qur'ani la yatuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira.
Allah ya ce kul ka gaya musu, la aini jitamatin linzu wal jinnu, wallahi Allah ya rantsuwa ya ce wallahi da aljanu da mutane za su haɗu, da al-insu wal jinnu mutane da aljanu wato ijtama'at za su haɗu, ala an ya tubi misali hadha alqur'ani, su zo da misalin irin wannan alqur'ani a wajen fasaha da balaga, da wato ya zama alqur'ani ya kunshi umurni da hani da bada labari da saba misalai kyawawa da misalai na tada hankali da bada labarin mutanen farko da mutanen ƙarshe, su zo da irin wannan alqur'ani. Allah ya ce da za su haɗu, la ya tuna bi mithlihi, wallahi ba za su iya zuwa da misalin Al-Qur'anin ba. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, ko da shashi za su agaza wa shashi, inda su a Larabawa ne mutane ne masu balagar harshe, mutane ne waɗanda suke sun goge wajen iya zuban magana da waƙa, to Allah ya ce to su haɗu su da aljanu da mutane, kuma ko da sun haɗin Allah ya ce wallahi ba za su iya kawo irin Al-Qur'ani ba. Saboda wato mu'ayyana nazala raddan li qaulihim law nasha'u, Allah madaukakin sarki wato sai yake cewa ya gaya musu haka ne su kawo Al-Qur'ani, saboda ai cewa suke yi law nasha'u la qulna mithla hako mithla hada, da mun ga dama mu za mu iya faɗan wannan Al-Qur'ani, da mun ga dama suna cewa ai su ma Larabawa ne masu balagar harshe masu komi, launa shawu da mun ga dama da kullana misla haza mu za mu iya fadan irin wannan Al-Qur'ani, shine sai Allah ya ce musu to ku kawo in za ku iya kawowa. Wa amma kuma a ƙarshe Allah ya tattaunawa da su a musu tahaddi daga kawo Al-Qur'anin, aka dawo da cewa su kawo sura guda goma, aka dawo su kawo sura daya, aka dawo su kawo aya daya, wanda a ƙarshe Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, in yanzu ba ku yi ba to har abada kuma ba za ku iya yi ba, to tunda ku ba za ku iya yi ba fattaqun nar lati wa qudwan nas wal hijara, ku ji tsoron wutar da makamashinta mutane ne da aljanu, ko idan lil kafirin mutane ne da duwar wasu, ko idan lil kafirin Allah ya tanada da ita ne wato ga mutane kafirai. Allah ya ce walaqad
sarafna lin nasi fi hadhal qur'ani min kulli masal abi akthuru an-nasi illa kufura.
Allah ya ce walaqad sarafna lin nasi fi hadhal qur'ani, hakika wato mun bayyana wa mutane a cikin wannan alqur'ani min kulli masalin, kowane irin misali, kowane irin misali na kowane irin jinsi Allah ya yi wa mutane liyata izo domin mutane su dauki wa'azi. Fa aba aktharu an-nasi, Ubangiji ya ce amma yawan kafirai sun ki illa kufuran su dai sai sun yi kafirci, ma'ana juhudi lil haqqi kenan, wato suna musun wato gaskiya. Na'am.
Wa qalu lan nu'mina laka hatta tuwajjira lana min al-rabbi yanbu'a.
Na'am. Yaka
aw takuna laka jannatu min naqilin wa 'inabin tuwajjira lana khilala tabjira.
Aw
aw tuzuki da sama kama zanta arena kisafa nauta ta bi wayi wal malaikati qalila aw yakuna laka baytu min dhukru bi nawtariya fi samai wala numina li ruqika ta dinazila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu basharar rasula
wato ubangiji yake cewa wa qalu kafire cewa suke yi lan nu'mina laka ya muhammadu ba za mu imani da kai ba hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'an sai ka bubbugar mana idan ruwa a kasa da su dai abin da yake damun su su kago wani abu mai wahala domin su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kurin damun su yawa ba za mu yadda ba kurin yanzu anan din nan kurin ka kakalo mana idan ruwa to sai mi nan dama kuna shan ruwa bai kakalo kuma kuna shan ruwa nan kakalo idan ruwan sai mi yawa su damuwa su sai wani ya kwanta in ya tunanin wani abu abin da wai a tunaninsa ba zai taba yiwuwa ba sai ce bari mu je gobe mu ga yawa muhammadi ya mana kazan nan to duk irin wannan ne wato suke yi saboda ma su kure shi to ba su fahimci aikinsa ba yawa inda sun fahimci aikinsa ai da sun zauna lafiya kullum yana gaya musu shi dan sako ne shi ba shi ne mai yi ba dan sako ne ai bai kamata dan sako ya laifi ba dan sako bai kamata ya laifi ba shi shi ka aiko shi akai da wadayen biyu ne ko ka yi ko ka ce ba za ka yi ba shi kuma ya koma gayawa wanda ya aiko shi yawa ai je kada ne ba aka ce ba a kashe dan je kada ko yawa ko a yaki tsakanin al'ummai guda biyu ai ba a kashe manzo ba a kashe jekada dan sako ne ba a masa komi yawa sai a aika shi da kowace irin bakar magana ya je ya fade ta a bar shi kuma ya dawo ko ya je ya fada alheri ko ya fada abin da zai bata rai in dai manzo ne dan aike ne ba a taba shi wannan alƙuri ne da kowace al'umma take da shi in ga al'umma da ta kashe dan sako to wannan ta keta wato tsarin zamantakewa na al'umman duniya ba yanzu ba zancen addini ake ba ko tsakanin kafiran to amma su mutanen Makka abinda suke gani kamar Muhammadin ne shi kansa shi ya kirkiro wannan sakon shi yake so dole tirsasa su akan wannan sabon addinin saboda haka shi yasa kwata-kwata wato ba sa iya fahimtar sa Ikrima a ya rawaito hadisi daga Abdullahi bin Abbas yake cewa ana nafaran min Quraysh istama'u ba'da gurubi shamsi indal ka'aba wata rana baya rana ta fadi wato Qurayshawa suka yi wani meeting suka yi taro a dakin Ka'aba wato suka gayyaci manzon Allah ya zo musu gurin wannan taron to suka gayyace shi da bayan sun tattauna sai suka yi masa wasu tambayoyi suka ce masa ya Muhammad in kunta jita bi hadal hadis in dai kai ka zo da wannan alqur'ani alhadis ke ce masa ma'ana yayi anuna alqur'ani suna nufin alqur'ani wato ka zo da shi ne kuma saboda neman dukiya to ka kwantar da hankalinka ka dakatar da wannan abinda ka zo da shi da kake so mutane su yarda nan ka je ka ajiye shi za mu tara maka dukiya ka zama ka kowa arziki a wannan garin namu in ka zo da shi ne saboda neman kudi ma'ana ka zo ta tsaro bihi malan kana neman kudi ne wato jama'a na laka min amwalina za mu tara maka za mu yi ma karo-karo ai kai masoyinmu ne dan masoyinmu ne kuma kai mutum ne mai amana mutum ne da kake zaune da kowa lafiya a wannan gari suka koda shi ba kuma koda shi ba suka ƙara itirafi suka furta abin da halittar da Allah ya masa da gaskiya da riƙon amana da iya zamantakewa da mutane saboda haka suka ce in batu ne na neman kuɗi ya saka wannan hidimar to za mu tara maka kuɗi sai ka zama kai ne wato Bill Gates ɗin wannan lokacin kenan ai shine mai kuɗin duniya ko kowa mai kuɗin duniya yanzu saboda haka suka ce za su tara masa kuɗi ya zama dai a Makka da kewayenta babu wanda zai daga kai a maganan kuɗi sama da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka da suka faɗi wannan suka ce hatta ta kuna akthara na malan sai ka fi mu kuɗi wayan kunta tilidu sharaf in kuma ɗaukaka kake so wato sawwadnaka alaina zamu shugabantar da kai akan mu da zama zamu baka matsayi kai ne babba kowa kai zai saurara wa in kunta turidu mulkan mallakanaka alaina in kuma so kake manada ka sarki zamu nada kai ne sarkin mu mun gane ko ai wanda zaka samu ya samu daukaka a gari yana fada aji shi kuma ba sarki bane wani lokacin sarkin ma sai ya hada kai da shi ya ji dadin jagorancin sa a garin to in sarautar kake so zamu baka in kuma a mun nada ka kai ne kurin wani a garin zamu nada ka suka ce wa in kana hazal ladzi bika ra'ayan min aljinni tarahu qargalaba alayka la tastadi uraddahu bazalna laka amwalana fi qalbi tibbi hatta nabruka minhu idan kuma kana ganin wannan abin da yasa mai ka matsala ne na jinnu aljinnu ne suka rabe ka kai kai abubuwa sun gagara yan uwa da dangi tun ana yabo har ya fito fili ba samu abin nan ba zamu tara dukiya mi aju mu baza a duniya neman masu magani sai mun warkar da kai da dukiyar mu wato saboda su suna kiran attabi'u min aljinn ra'ayan aljannin da yake bibiyan mutum suna kiran sa ra'aya saboda haka suka ce in ra'ayan ne ma yake bibiyan ka anyi ba ci galaba ba to zamu tara dukiya sai mun sama maka lafiya sun kare bayanan su Allah Allah san sai yace musu ma bi shay'un mimma taquluna duk abin da kuke fada ni ba ni da daidai yake dame ni ko kuni ko mulkin ku ko sarautar ku ko jinnu ko komai ma ni babu walakin la ba'athani ilaykum rasulan ni dai so nake ku hakura ku yadda Allah ya aiko ni manzo ne gurin ku ko dama inda gize yake sakar kenan ko inda gize yake sakar kenan dama a rikicin kenan yawa rikicin kenan dama su yadda shi manzo ne to ba za su yadda ba saboda abin da suke samu a gurin wato masu kananan karfin su wato sannan ku yadda wa anzala alayhi kitaban ubangijin da ya aiko ni ya sauka min littafi wa amara ni ana kuna bashiran wa nadhira kuma yace ni nazo cikin ku a matsayin bashir nazo cikin ku a matsayin nadhir bashir muku albashir duk wanda ya musulunta ya bi ni yayi aiki bai kyau in ya mutu zai shiga gidan aljanna kaga ni mai albashir ne gun wannan mutum sanan nadhir zama mai gargadi mutumin da ya kaburce ya butulce ya ke bi ni yayi sabansa in ya mutu to zai shiga gidan wuta saboda haka fa ballagtukum risata rabbi ko sani ni dai na isar muku sakon ubangiji na wa nasatu lakum nayi muku dukkan nasiha da zan muku fa in taqbalu minni fa huwa azukum min ad-dunya wal akhirah in kun yadda kun karba to wannan shine kasan da zaku samu a duniya da lahira wa in tarduhu alayya in kuma kuka dawo min da sakon da nazo muku da shi kuka ki karba azbiru li amrillahi azza wa jalla zan yi hakuri har abin da Allah zai hukunta hatta hukuma Allah bai ne ba bainakum Allah ya hukunci tsakanina da ku fa ga lokacin masa ya Muhammad in kunta sadiqan fi ma taqulu to yanzu mun ji duk abin da ka faɗa in har gaskiya ne cikin maganganunka fa sallana rabbaka alladhi ba'athaka falisir alaina hadha aljabal to yanzu roka mana ubangiji naka in dai abin da ka faɗa kai gaskiya ne kai manzo ne yanzu shi abin da ya gaya musu ubangiji ya aiko shi su yi imani da shi da alƙur'anin da ya zo musu da shi su bi shiriyarsa amma su kuma cewa suke to shikenan mun yadda maimakon su bayyance shi fa shi dan aike ne sai suka ce to in gaskiya ne ubangiji naka ya aiko karshe to yanzu ɗan duwar rutsun da suka dame mu a Makka a ture mana su alladhi qadda yaqalina wanda suka kuntata mana garin waye su tsalana biladan ka boda mana Makka mu samu gari mu samu filin da zamu ta yin gine-gine waye fajira fiha al-anhar kuma ka bubbugar mana idan ruwa ma ya zama Makka na ame da ita wato kamar Sham to kaga har yanzu ma ba su fahimci sakon da yake dauke da shi ba tunda shi dai dauko musu sako da in an bi za a rabauta duniya da lahira a rayuwa ta addini rayuwa ta nutsuwa a duniya sannan a mutu a shiga aljanna to a su kuma yanzu suke a gina musu duniyar kamar sun zo tabbata a gidan duniyar dudutsunan makanan a ture su gefe su samu gurin noma a samu gurin yin gine-gine kuma a jawo musu teku ta zuta to shi ne wato zuwa ƙarshen abin da Allah ya kissanta mana a wayannan ayoyi da Allah ya karanta mana ubangiji subhanahu wataala cewa yake wa qalu kafiran cewa suke lan nu'mina laka ba za mu imani da kai ba hatta tufajjira lana min al-ard yanbu'an har sai an bubbugar mana wato idan ruwa aw takuna laka jannatu ko kuma muga ka samu wata katafariyar gona a ce wannan gonar Muhammadu ne min nakhilin wa inabi gonan nan ya zama ta cika da dabinai gajerin dabinai masu ƴaƴa ƴaƴansu suna jan kasa wa inabin ga inabi suma irin variety na gajejerun variety ba dogi ba masu daukan hankali masu ƴaƴa wanda za a cire su ba wahala fatufajjira al-anhara khilalaha kuma a gonar taka muga an jawo wani wato gulbi ya zo ya rada cikin gonar wato yana ruwa yana bubbuga a samu kamar ruwa idan ruwa yana bubbuga tafjira bubbuga dare da rana yana bubbuga babu yankewa mun gane ko yanzu shi ma yayi gonar ba shi ne da mai yana son gonar ba amma shi ma wai yayi wata gona da shahararriyar gona da za a nazo ai gonar manzon Allah ne to ita ma tana daga cikin abin da suke so to kun yin ana so su yi imani sannan ubangiji ya ce auto skidi samaa ko kuma in kana so mu imani yanzu ka sa sama ta yanko akan mu to ko mai amfanin imani ka sama ta yanko mai amfanin badu bare shine auto skidi samaa saman ta yanko kamar za amta alena kamar da kake riyawa ai kana cewa ba ku imani ba Allah zai iya yanko muku sama akan ku to kamar da kake wannan riyawan to ka sa saman ta yanko kisafan wani yanki ya fado kasa aw ya ci Allah wal malaikata kabila ko aw ta ci billahi ko kuma a ka zo da Allah din gaba daya in kace ni manzo ne Allah ce eh ni ne na aiko shi ku imani da shi wal malaikata kabila a samu rindinar malaiku kuma kabila rindina su kuma a bayan Allah sun tafi fadar mulkin Allah ta taho gaba daya ta zo maka saboda yi maka sheda kuma su zo muqabilatan wa ayanan su zo muna su fuskance mu wa ayanan kuma zo a fili wato na rawa magansu au yakuna laka baitun min zukurfi ko kuma in wannan din ma ba za ka iya ba Allah ya maka wani gida na zinariya wani katafaren beni na zinari gaba daya ce wannan gidan Muhammadu ne au tarqafis sama'i ko kuma in doyan can ba zai yiwu ba tarqafis sama'i yanzu muna kallon kanan ka hau sama wato muga wata matakala ta zinari ta sauko kasa ka taka dab 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 ka hau ka safu sama muna kallon ka har ka bace ka shiga cikin sama walan nu'mina lurqiyaka kai in kaje din ma ka hau sama ba za fa mu imani ba hatta tunazzil alaina kitaban sai ka sako da wasiqa daga wajen Allah muga wasiqa da kan sarki da sitam da komi a rubuta ta da ruwan zinariya sai wani Allah ne na aiko Muhammadu a mutanen Makka ku yi imani da shi shine wato suka ce autar kafi sama ko ka hawo sama walan nu'mina lurqiyaka dan mun ganka ka hawo sama ma ba za mu imani ba hatta tunazzila alaina kitaban sai ka zo mana da wasiqa na qara'uhu wanda kuma za mu karba da hannunmu mu karanta to kun kafin su imani kun ga wannan a sai ka rasa hankali mai faɗan wannan magana har yanzu ba su fahimci dan sakon ba balle ma su fahimci mi sakon ba su ma fahimci dan sakon ba saboda haka balle kuma su fahimci sakon saboda haka ga shi akwai to wannan shine wahalar mai wa'azi ka fahimtar da wanda Allah ya toshe masa basira shine mai wahala malamin hikima suna cewa ya fi sauki wato kai ihu a wata dan ya fado kasa wato kai ihu a wata dan ya fado kasa sama da ka fahimtar da wanda Allah bai rubuta masa zai fahimta ba mun gane ko yawa ko kuma aka ce wai kamar tururuwa wai ta kama katon dutse za ta ja shi to ta ja wannan ta hau wani katon dutse ta kama shi da take kama kwaya ta gero ko ta dawa ta ja ta kai raminta to ta kama katon dutse ta ce za ta ja shi kamar girman damban din nan za ta ja shi ya fi sauki akan fahimtar da wanda Allah bai rubuta masa zai fahimta ba dan maimakon ya fahimta sai ya kara kutsawa jeji. Saboda haka Ubangiji sai ya ce kul, ka ce musu subhana, sarki ya tabbata ga Allah ga duk wannan abin da kuke fada, duk wannan abin da kuke fada Ubangiji ya tsarkaka gabansu. Ka ce subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula, ni ba komai bane face mutum, dan uwanku da kuka sani an haife shi a cikin ku, kun san iyayensa, kun san ƴan uwansa da gidansu da danginsu, mutum ne rasulan wanda Allah ya aiko, shi aikin sa yazo ya isar da sako ne. Dan can zuwa da aya duk wannan wato ba nasa bane, wato shi kamar sauran manzanni ne, walam yakunu yatu bi ayatin illa bi iznina, wato ba zai zo da wata aya ba wato sai da izinin Allah. Waɗansu malaman sun kawo asbabun nuzul duk da yake da yayi kama da waɗancan ne da muje kullum, zai mu bar shi saboda lokaci. Amma mana annasu
wa ma mana annasa an yu'minu idahum al-hudaya illa an qalu ab'athallahu basharar rasula.
Ubangiji yace wa ma mana annasa an yu'minu, ba komai yasa mutane suka ki imani ba, idahum al-huda, yayin da shiriya ta zo musu, illa an qalu, wai su masu musun wato inkarin annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ba sa so shi din ya zama annabi, ai ba komai hana su imani ban ji Allah, ai cewa suke yi aba asallahu basharar rasula, kuma yanzu in har Allah yana so ya aiko mana manzo sai ya aiko mana mutum, a ce wannan dan aikin Allah ne kuma ya aiko mutum, mutum shi ne zai zama dan aikin Allah. To kaga ma wannan inkarin ayar Allah ne, domin kai dai in sakon ya zo kuma waye Allah ya zaba ya mai da shi manzansa, babu ruwanka sai ka karbi sakon, kai ai bukatar ka karbi sakon ake so, yau ba bukatar ka waye ya kawo sakon ba. Saboda haka wato me yasa Allah ba zai aiko mala'ika ba in har so yake wato a karbi sakonsa? Shine sai Allah yake cewa
wallahu kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mudmainina tanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula.
Ubangiji yace to kace musu da suke faɗan wannan magana, me yasa Allah ba zai aiko mala'ika matsayin manzo ba? Kace musu law kana fil ardi mala'ikatun, da man a ce a cikin duniyar nan yanzu mala'iku ne suke zauna a cikin duniya, inda mala'iku ne a zauna a duniyar, Allah kuma zai aiko musu manzo? Allah yace mala'ikun yamshuna mutma'innina, suna tafiya a cikin kasa cikin nutsuwa, sun yi gidajensu, suna kasuwancinsu, suna kaza da kaza. Allah yace lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula, wallahi sai mu sauko musu manzo daga sama ya zama mala'ika ne wanda za mu aiko shi gunsu. Iz la yursalu ila qaumin rasulun illa min jinsihim, domin ai wannan ya saba wato ka'ida, domin ba a aikowa al'umma manzo sai dai daga cikin danginsu, daga cikin danginsu, saboda ne limkinahum mukatabatu, domin za su samu damar yi masa magana, wal fahamu an hukuma za su iya fahimta. Sai yanzu inda mala'ika ne yazo, ai ba za ka maka tsaya ba balle ka fahimce shi ma yi wani sako yazo da shi. Kuma dan adam Allah bai halicci idansa zai iya kallon mala'ika kuma ran nan ya kwana a duniya ba, in ba wanda Allah madaukakin sarki wato ya tanada musu halittar da za su iya jura kallon mala'ikan kamar annabawa da manzanni. Sai dai mala'ikan ya zo maka sigar mutum, sannan kuma ko aljani ne yanzu a ce ya zo zai isa maka saƙon Allah, ai ba za ka iya saurara saƙon ba, ba za ka iya saurara saƙon ba, saboda ai Ubangiji ya riga ya yi musu halittar da kai kuma idanunka in ya gan su zuciyarka ba ta iya jurewa ba. Saboda haka ba za ka iya, dole sai dai a ɗauko maka ɗan uwanka wanda ka gani mutum ne ɗan uwanka, za ka iya masa magana zai iya maka. Saboda haka Allah ya ce musu da mala'iku ne a cikin ƙasa suke tafiya, a cikin nutsuwa suke zaune, za mu aiko musu manzo wanda yake wato mala'ika. Wato ko sai Ubangiji yake cewa qul kafa billahi shahidan, ka karanta
qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadi khabiran basira.
Wato Allah ya ce qul, ka gaya musu, wato ka gaya musu kafa billahi shahidan baini wa bainakum, me shaida shine Allah ya isa me shaida tsakanina da ku akan gaskiyar abin da nazo muku da shi. Innahu kana bi ibadi khabira, lalle Ubangiji mai ba da labari ne don gani da halin bayansa basira, sannan bai gani ne mana aliman bi batinihim wa zahirihim, Allah ya san abin da mutane suka boye, ya san kuma to abin da suka bayyana. Man yahdillahu
wa man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil fala tajidalahum awliya min duni wa nahjuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukum wa summa ma'ahum jahannam kullama tabaddadnahum sa'ira.
Allah ya ce man yahdillahu, duk wanda Allah ya shirye fa huwa al-muhtad, shine shiryayye. Wa man yudlil, wanda kuma Allah ya tabbatar da shi, falantajida lahum awliya, ba za ka sama musu wasu masoya ba, wadanda Allah ya batar da su ba za ka sama musu wasu masoya ba wanda su ciyar da su, min dunihi kuma bayan Allah. Wa nahshuruhum yawmal qiyamati, Allah ya ce ranar lahira za mu tashe su mashi na suna tafiya, ala wujuhihim, akan fuskokinsu za mu tashe su ran lahira, wanda Allah ya batar da su din nan za su ta suna tafiya akan fuskokinsu, umyan wa bukuman wa summa, umyan suna makafi, wa bukuman suna bebaye, wa summan suna kurama, mawahum jahannamu, wa kuma su ta jahannama ne, kullama khabat, duk sanda ta nutsu zafin ta ya fada, cin ta ya fada, wutar ta fada, mana wato sakana lahabuha, wato rurin ta ya fada, Allah ya ce zidnahum sa'iran, sai mu kara mata ruri, mu kara mata wato zafi, a kara wato sa mata wato abin da za ta cinnu. Allah ya kiyaye mu. Ubangiji yake cewa wato za mu tashe su ala wujuhihim, akan fuskokinsu. An rawaito hadisi daga Anas bin Malik, Allah ya yarda shi, yake cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Muhammad, ya Rasulullahi, Ubangiji ya ce alladhina yashuruna ala wujuhihim, wato wanda Allah zai kola su kan fuskokinsu zuwa wutar jahannama. Sai ya ce ayyashurul kafiru ala wajhi, shin za a tada kafiri akan fuskarsa, to yaya za a yi, ai ga kafarsa da Allah halitta masa wanda zai tafiya, to ya kuma za a ce za a tashe shi yana tafiya akan fuskarsa. Sai manzon Allah ya ce alaysa alladhi amshahu ala rijlain fi dunya qadiran ala yamshihi ala wajhihi yawm alqiyama, shin yanzu Ubangijin da ya halicce shi ya bashi ikon tafiya da kafafunsa a gidan duniya, shin bashi da iko ya sa yayi tafiya da fuskarsa a lahira? Allah da ya sa shi yayi tafiya da kafafunsa a duniya, to shi zai sa shi yayi tafiya akan fuskarsa wato a lahira. A rawaitu hadisi har yanzu cewa manzo Allah ya ce yusharu nasu yawmal qiyama salasata asnafin, ranar alqiyama za a tashi mutane wato kashi uku, cewa innal ladhi amshahum ala aqdamihim, manzo Allah sai ya ce wanda yake da iko ya sa su yi tafiya akan digadigensu, qadirun an yamshihim ala wujuhihim, yana da iko ya sa su yi tafiya akan fuskokinsu, amma innahum yalquna bi wujuhihim kullu hadabin wa shawkin, kuma da fuskarsu ne in suna tafiya duk wani tuntube hakan nan za su hadu da shi su buga, duk wata kaya haka za su hada ita su taka. Kenan dama an tada su akan fuskokin saboda yi musu azaba ne. Allah zai walakanta su, maimakon fuskokin suna sama za a juya fuskokin suna ƙasa, kafafunsu wato suna sama. Ubangiji ya ce za a tashe su, umyan wa bukuman wa summan, ma'ana makafi, bebaye, kurami, ga makanta, ga rashin magana, ga kuma rashin ji, ma'ana la yusiruna ba sa kallo, wala antiquna ba sa magana, wala yasmauna ba sa ji in an musu ma. Malamai suka ce to amma Allah a alqur'ani ya siffanta kafire da cewa ai za su yi magana, gashi anan kuma an ce ba sa magana, ya siffanta alqur'ani da kafire cewa idan sun ga kaza, ya siffanta kafire in sun ji kaza, kamar inda Allah yake fada yake cewa war albujrimuna nara, a lokacin da kafirai za su ga wuta a can, ko Allah ya ce an ce Allah zai tashe su suna makafi, mun gane ko? Sai malai yake cewa to ai babu tuka da warwara, sannan kuma za a ce anan an ce za a tashe su wato bukuma ko wato bebaye ba sa magana, amma Allah kuma ya ce wato dawo hunalika sabura, in sun ga azaba za su na kiran wayyo halaka wayyo halaka. Allah zai ce musu la tadu suburan wahidan wa du suburan kasira, yau kar ku ce halaka daya ku ce halakoki da yawa yau. To kaga kenan sun yi magana ko? Yawa. Sannan kuma har yanzu Allah yana ba mu labari da can da aka ce wato za a tace sun man ba sa ji. Sai nan kuma Allah ya ce sami'u laha taghayyuzan wa zafira, kafirai za su ji wutan tana tafarfasa, za su ji tafarfasanta, wato za su ji wato nurinta. To in mutum ya ce to ya can Allah ya faɗa haka, nan kuma Allah ya faɗa haka, ya ce malam sai ya ce to sai ka ba shi amsa cewa ma'ana za a tashe su makafi ɗin nan la yarawna ma yasuruhum, ma'ana ba za su ga abin da zai faranta musu rai a lahira ba. Allah ba zai nuna musu abin da zai faranta musu rai ba. Da aka ce za a tashe su bai baya ba sa magana, ma'ana ba za su yi magana da hujja ba, duk abin da za su kawo ba abu ne wanda za a saurara musu ba. Sannan da Allah ya ce za a tashe su ma tukurame, wato ma'ana la yasma'una ma sun, ba za su ji abin da zai faranta musu rai ba. Ko kuma ana nufin yusharuna ma'adumil hawasi, Allah zai tashe su a lahira duk waɗannan abu ukun babu su, babu ido, babu kunne, sannan ba magana. Za a tashe su haka, amma daga baya sai Allah kuma ya dawo musu da shi in ana so a yi magana da su. Ma'ana kenan bi annal ma'ana ummiyal la yarawna ma yasuru ko a wato yake cewa yusharuna ma'adumil hawasi, za a tambaye su babu waɗannan ababe guda uku da ji da gani da magana, amma su matu adulahum daga ba kuma sai a dawo musu wato da shi, duk dai wato nau'i ne na azabtar da su. Allah ya ce kullama wato ma'awahum jahannamu, makomar kafiran nan wutar jahannama ne kullama, kamar duk lokacin da wutar ta mutu babu da zafi. Allah ya ce zinnahum sayyiran, sai mu kara mata wato zafi, sai mu kara mata wato zafi kuna. Zalika
jazahum bi'annahum kafaru bi'ayatina wa qalu a'idha kunna idaman wa rufata inna lamabruhuna khalqan jadida.
Ubangiji yace zalika, wannan azabar da za a yi musu a lahira jazahum sakamakon su ne bi'annahum kafaru bi'ayatina, ai a duniya sun kafircewa ayoyinmu, mun ce ayi sun ki, mun ce a bari sun ki bari. Wa qalu, masu musun tashin alkiyama cewa suke yi a izakunna izaman wa rufatan, shin wayan zan man zama kashi mun diddige a kasa, ai inna la mab'usuna khalqan jadidan, za a tashe mu wato sabuwar halitta. Sai Allah ya ce musu awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda,
awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda qadirun ala an khalaqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi ma dhalimuna illa kufura
kullu
antum tamlikuna kadha in rahmat rabbika idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa qala al-insanu gatura.
Sam kwana nan ko Allah ya ce awalam yarau, shin su kafirai kan ba su sani bane anna Allahu alladhi khalaqa samawati wal ardha, cewa ubangijin da ya halicci samai da ƙasai wato duk da girman su, qadirun ala an yakhluqa mislahum, yana da iko ya halicci misalin su, wato balle wai mutum dan adam dan kankani su duba girman halittar sama ma su duba girman halittar wato ƙasa ma. Wa ja'alahum ajalan, Allah fa shi ya sanya musu lokaci na mutuwa da lokaci na tashi in lokacin yayi, ya sanya musu wannan kuma la raiba fi, babu shakka a ciki. Fa abaz zalimuna, su dai kafirai sun ki illa kufuran, wato sai yawan kafirci suna musu don gane da wato sakon mu. Allah ya ce kulka gaya musu law amtum tamlikuna kaza'ir rahmatar rabbi, shin ko ku kuke mallakan taskokin rahmar ubangiji ne na daga arziki da ruwan sama, inda ku ne idan la amsaktum, wallahi da kun yi ruwa. Yau da za a ce dan adam ne ya mallaki ruwan sama, haka kurin sai hana ruwan sama, mutane sun matsu aje a dawo, ya ce to ku dai jira ni, aje a dawo ku dai jira ni, in an matsa masa ya ce abin ne sai a hankali ku dan jira ni dai, sai ya zartar da mutane. Yau inda a ce mutum ne ya mallaki ruwan sama nan, adadin mutanen duniya sun mutu, wallahi da mutane sun mutu, ko a ita yaki a kashe shi wanda ya hau ya sake mallaka kuma duk ya hana ruwan sama, da an bata masa ransa sai ya hana, da ruwan sama da iska da hasken rana da dufin dare, da Allah ya bari a hannun wani daga cikin bayinsa, da bayinsa sun dandana. Ku shi ne Allah yake cewa kafirai, ai wato ka ce musu law antum tamlikuna kaza'ina rahmatar rabbi, shin ko ku ne kuka mallaki taskar rahamar Ubangiji, abinda Ubangiji yake yi bayan sa rahama da shi. Da ku ne kuka mallaka na arziki da ruwan sama, Allah ya ce idan la amsaktum, Allah ya ce ku kame, sai ku ruwa, sai ku rike ku hana. Saboda me? Kashiyatal infaqi, wai kuna jin tsoro in kunyin zai kare. Shine in kunce zai kare, kar kuma ku talauta. Nan ta bashi ruwan nan, ce to mun yi ruwan nan, ba lama mun yi ruwan nan. To koya gure da zamu yi muku, kuma hidima ce ta manewa. Sai ya hana, ai ta fama da shi. Saboda me? Saboda ina jin tsoron zai kare. Allah ya ce wa kanal insani qatura. Mutum wato mai yawan ruwa ne, bakila, mai yawan ruwa ne. Yana so a bashi kullun, amma fa shi baya so bayan. Za a bashi 100, amma ba zai iya bada 1 ba. Sai ransa ya bace, ya dinga tunani, in na bada 1 nan to ya zan samu in cike gurbin 1. In na bada yaza, shi yanzu da 99 a hannunsa. 1 da zai dauka na cika tan 100 ya ba wani ne wanda bashi da ko daya shi. Shi wancan bashi ko daya. Ya dau 1 ne bashi yana da 100. To yanzu ya cire yanzu ai 100 sa yanzu ya mata gidi ya zai kuma ya zai ya samu ya maida gurbin. Gara in ya samu 101. To ran da duk yana tsaman 101 ne sai ya samu zai kyautar 1 ya bar 100. To in kuwa 50 ta zo lokaci daya, sai ce to ina zan samu cikatan 50 ta koma 200. Haka manzon Allah ya ce babu abin da zai cika cikin dan adam sai kasa. Burin na adam baya karewa. Sai ran da yaji kansa ya dunguri itacen kabari. To ran ne guri ya kare. Kasar kabari ita za ta cika cikin dan adam, ya zama bashi da sauran guri. Amma kullun in ya samu 1 yana so ya koma 2. In ya samu 2 yana so ya koma 3. Manzon Allah ya ce da ɗayan ku zai mallaki cikin kwari guda na zinariya, zai guri ina ma da kwari 2 ne, zai ce ai wani kwari 2 ne da shi. Ai haka ma kwari 2 zai ce ina ma da kwari 3 ne, ai wani kwari 3 ne da shi. To saboda haka ya ce babu abin da zai cika bakin dan adam wato sai kasa. Wala yamla'u fa'u illa turab. Saboda haka dan adam gurinsa baya karewa sai ran da ya mutu. Ran ne gurinsa yake karewa. To shine Allah ya ce wa kana insani qatura, lalle mutum mai yawan ruwa ne. Da shi ya mallaki taskar arzikin Allah. Da bayan Allah sun sha wahala a ƙarƙashin sa, haka ma ake dan gutsura masa kadan, ya saka fa ya danne, ai ta kuka, ai ta kuka dan kadan fa Allah ya dan bashi. Amma in ya danne sai ai ta ihu, ai ta ihu. To kun sai ya ga dama sai ya dan saki, sai ce ya dan adam sai kana masa haka. In ka sake masa wato lokacin sai ya zama abin nan. To zamu takaita nan saboda lokaci, abinda muka karanta daidai. Muna roƙo Allah karɓa mana ya bamu ladan mu kuskure, Allah ya fi mana, mun kwana kan aya ta 100 daidai. Na'am. Yeah.